أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا غانا الخميس شاء أكو غوات رمضان ألف دقري حدود أربعين دقو وشتيدي دي دي شاء حدو غوات أبريلو شكرة تدبو بيو دا عشرين دبيو. Muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da adadin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta 15 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma, wato suratul Hajj. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu taurare ne daga Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass Namdi Azikwe da ke cikin ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana a kan aya ta 47, wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin idan 'yan aljanna suka shiga aljanna za a cire tuƙuƙi da kuma hasada da baƙin cikin da suka ɗebo tsakaninsu ya juna a nan duniya. Kowa za a wanke zuciyarsa ya zanto kai ba ka jin zafi na, ni ma ba zan ji naka ba, shi ma ba zai ji naka ba. Hakan nan za a shiga gidan aljanna. Sannan kuma ba mai ba wani baya, kowa zai dinga kallon fuskar kowa ne. Kai za ka kalli fuskar masoyinka, masoyin shi zai kalli fuskar masoyinsa. Hakan nan za a dinga hira abin da idan ka gansa zai sha'awa. To muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ribata da wannan tagomashi. Yau insha Allahu za mu tashi akan aya ta 48. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yamassuhum fiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
الله سبحانه وتعالى إذا أن الجنة سنشق الجنة لا يمسهم فيها نصب جزية بازات شافية سباة سنجدان الجنة. In an ce annasabu shi ne attaf al'iya, wato wahala ko kuma gajiya ba za su same su ba. Shi yasa ya tabbata a cikin Muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala gham. Wato mahallu istidlal annasab, wahala. Kaza anan duk aikin da za ka yi akwai wahala a cikinsa. In ka samu kuɗi baka huta ba, in kuma ma kuɗin babu su baka huta ba. Duk halin da kake ciki dai a cikin duniya kana cikin wahala, saboda kuɗin ma an sun taru ba a zaune suka taru ba, sai ka dinga fafutuka kai gabas, gayyan maka kudu kai arewa. sannan arzikin in ma zai samu ya samu. Ana fahimta? To don haka idan suka shiga aljanna, wahala da gajiya ba za ta shafe su ba, ba za ta riske su ba. Wa ma hum minha bimukhrajin, sannan ba su kasance cikin waɗanda za a fidda su ba, kamar yadda na yi bayani a jiya. Wuta idan an shiga, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kari bata da ceton masu ceto, kana iya fita daga wuta ka koma aljanna. Misali, in mutum ya kasance mai yawan sallah ne, sallah takan ceci ma'abucinsa. Idan mutum ya kasance mai yawan karatun Alƙur'ani ne, Alƙur'ani yakan ceci ma'abucinsa. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, as-salatu was-siyamu yashfa'ani li sahibihima, da Alƙur'ani da kuma sallah suna yi wa ma'abucinsu ceto a gaban Allah ranar kiyama. To kenan, idan mutum ya kasance daga cikin wannan, suna iya ceta masa daga wata zuwa aljanna. Amma in an shiga aljanna ba a fita, dan ba mamaki ka san kila ka ce baka sanya za a yi ba, sai aka ce to babu wahala, babu tashin hankali, babu tankiya, babu tasko, babu kukumi. Wa ma hum minha bimukhrajin, sannan ba su kasance waɗanda za a fito da su daga cikin wannan gidan aljanna ba. Kaga ashe kenan, duk mutumin da ya ribata da aljanna, wannan shi ne ya samu rabu. Allah ka sanya mu daga ciki. Ya tabbata, wato ainihin a cikin Muslim rahimahullah, hadithin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, lau ya'lamu al-mu'minu ma inda Allah min al-uquba, wato da mumini ya san abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala na uquba, ma tama bi jannatihi ahad, kai da wani mutum ma ba zai kwaɗayin aljanna ba, saboda zai ga cewa to ta ina ne ma, ta wace ainihin tudu koko ta wane gangare zai bi ya samu ya ratsa har ya samu rahama da dacewa. Ana fahimta? Saboda tsananin girman azaba, sai ya ga kai ni ɗin nan ma ina iya tsallakewa har in samu rabon nan, saboda tsananin azaba, saboda babu wanda ya san abin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala na azaba sai shi kadai shi ya sani. Amma har kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mana bayani, yana tsoratar da mu girman azaban Allah subhanahu wata'ala. Sannan hadisi ya ci gaba da cewa, walau ya'lamu al-kafiru ma inda Allah min ar-rahma, idan da kafiri kuma ya san abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala na girman rahma da rangwame da yafiya da datar da wanda bai da shi, ma qanata min rahmatihi ahad, da ba wani mutum ɗaya daga cikin bayi wanda zai ci da tsammanin samun dacewa da rahmar Allah. Wato yadda rahmar take da girma, azabar ma haka take da girma. To kai mumini in ka kalli girman azaba saboda tsananin tsoro, sai ka ce aljannan nan ko za a iya samun ta. Shi kuma kafiri idan ya kalli girman rahmar, ba zai taɓa fidda tsammanin da samun dacewa ba. Ana fahimta? Shi yasa kullum idan ka kawo wannan, sai ka kawo wannan. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin, gajiya ko wahala ba za ta riske su ba, sannan kuma ba za a fidda su daga wannan gida na aljanna ba. Shi yasa muka sha karanto ayoyi makisina fihi abada, masu tabbata ne a ciki. Ana fahimta? Wani zubin kaji ya ce khalidina fiha, wani zubin kaji ya ƙara abada, khalidina fiha abada. Don mutumin da ya shiga aljanna zai shiga dindindin, wutar ma akwai waɗanda in sun shige ta ba za su fita ba. Kamar misali, mutumin da ya mutu yana kan kafirci, mutumin da ya mutu yana shirka, matuƙar ya shiga wuta shi ma zai dawwama, ba zai fita a cikin wannan wuta ba. Allah muke roƙo ya mana tsari, su ku ƴan aljanna za su shiga, Allah subhanahu wata'ala zai gaya musu, za su dinga faɗa, inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, wannan shi ne arzikinmu, ba shi da iyaka, ba shi da ƙarshe, ba shi da ƙarewa.
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
نعم.
وأن عذابي هو العذاب الأليم.
أنا دايما متأنس كم فاي. متون ذاك سامش أنا أشرا رنتي أنا كيتر إياكو كين الله سبحانه وتعالى إذا أني ما سمعنا سيتي أي إن الله غفور رحيم. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin ƙai, ba wanda zai maka jayayya wannan magana. amma kamar yadda na faɗa kullun Allah subhanahu wata'ala idan ya ambaci rahama sai ya ambaci wuta ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ما لجنك سبحانه وتعالى ما يغفرني أما كما هو يوم أنا من كامون يوم أنا لأقواني هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم لله ما لجنك mai saurin ukuba ne mai saurin kamo ne amma duk da haka kuma mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana wa qad khalat min qablihim al-matulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul 'iqab lalle malikin ka subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne akan zanubin da mutane suke aikatawa sannan kuma mai tsananin kamo ne to in ka kawo wannan to ka kawo wancan idan ka fuskanci wannan sai ka fuskanci wancan kar ka rike gaba daya kai ai shikenan inna allaha ghafurur rahim kai shikenan ba ruwanka da azaba baka tsoranta baka shayinta a'a yadda azabar take kuma hakan nan kuma rahamar take shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya kalli sahabbai radiyallahu anhum yake cewa law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da ni na sani na girman rahama da tsananin azaba la zahaqtum qalilan wa la baqaytum katira da za ku yi dariya ce yar kadan da kun yawaita kuka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fal yadhaku qalilan wa yabku katira jaza'an bima kanu yaqibun in za ku yi dariya ku yi yar kadan in za ku yi kuka ku yawaita sakamakon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara a wurin sa na rahama da kuma azaba to amma mu sai mu dauki bangare daya kawai mu ci ayi rahama kawai shikenan ba mu da matsala shikenan Allah yana da rahama kuma yana da azaba shi sai ce ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wani zubin ya yabi kansa ya ce inna ladaina ankanal waja'iman wa ta'aman daghsatan wa azaban arima ana fahimta wurin mu muna da abinci mai makara muna da ankofa muna da maruruka muna da kacca muna da sarka duk mutum za a daure da wannan da aljanna to in ka kalli wancan malam sai ka kalli wannan nabi ibadi ka bai wa bayina labari anni lallai ni ana al-ghafurur rahim ni ne mai yawan gafara kuma ni ne mai jin kai amma kuma duk da haka wa anna azabi huwa al-azabul alim lallai azaba ta ita ce azaba mai daɗi kaga equation yayi balance ga rahma sannan kuma ga ainihin azaba to har kullun shi sai ya tabbata a cikin sahih النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيتي و لا يدخل أحدكم عمله الجنة ولا يباعده عن النار با وني متون دغا cikin ku wanda dan tagwaran aikin sa zai shigar da shi aljanna ba kuma wani mutum wanda dan tagwaran aikin sa zai nisantar da shi wuta sai aka ce hatta walau anta hatta har kai ma yarzu ce hatta ana hanni illa an yataghammada lillahi bi rahmati sai dai in Allah ya lullube ni da rahmarsa to ka duba tawadu'i irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in shi ya faɗi wannan to ina gani da kai wanda aikin ma ana yi in ma an yi shin ya aka yi ana fahimta nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim lalle kuma azabata ita ce azaba mai radadi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito ana son a nuna mana girman aljanna yana cewa inna allaha amaran lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ni an ubashshira khadija in yi wa khadija matata bushara da aljanna radiyallahu anha bi baitin fil janna wato da wani gida a cikin gidan aljanna min qasab la sakhab fihi wala nasab wato an ce in mata bishara da wani katafaren gida a cikin gidan aljanna babu harigido ba sowa ba yamutsi ba turmutsi ba hayaniya sannan kuma ba gajiya a cikin wannan gida ana fahimta saboda duk gidan da zaka zauna zaka samu akwai turmutsi in kai baka da shi kila makocinka yana da wani abu da yake da damun ka da shi misali in kai shi bai dame ka ba kila kai kana damunta ko dai kila da ainihin kaurin girki ko kuma a'a da warin hayaki ko ko a'a da bututun generator ko ko a'a ruwansa ya ratsa gidanka ba za a rasa waɗannan abubuwa ba misali to amma gidan aljanna duk waɗannan abubuwa babu shi annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wataala yace in yi wa matata Khadija bushara da wannan gida babu gajiya a cikinsa babu duk wani turmutsi babu yamutsi babu komai a cikinsa wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda yazo a cikin Muslim da Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alaihim daga Abu Huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya wuce da sahabbansa radiyallahu anhum ainihin wato suna zaune suna hira suna murmusawa an tuna wani abu na ban dariya hakan nan sai suna dariya annabi sai yace da su alaihi salatu wassalam ukurul jannata wa ukurun nar ku tuna wuta sannan ku tuna aljanna bi ma'ana bai kyautu ku zauna kuna sharholiya ba ba tare da tuna azabar Allah da kuma rahmarsa ba subhanahu wataala ku tuna wuta ku tuna aljanna sai wannan aya ta sauka nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim sannan aka rawaito amma wannan hadisi bai inganta ba zan dai faɗe shi ne min babu ra'il an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya samu sahabbai suna dariya sai ya ce ku daina dariya me yasa za ku yi dariya ya juya a fusace aka ce sai jibril ya sako alaihi salatu wasalam sai ya ce Allah subhanahu wataala ya ce in gaya maka menene yasa kake fiddawa da bayina tsammanin samun dacewa da rama ko kuma me yasa kake tsorata su aka ce sai wannan aya ta sauka to wannan riwaya bata inganta ba ta farko da na faɗa dai wannan riwaya ce ta Muslim da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad rahmatullahi alaihim dukkanin su daga Abu Huraira radiyallahu an wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma lallai azaba ta ita ce azaba mai tsananin radadi ba wani wanda yake da azaba irin ta Allah subhanahu wataala shi yasa shine zai iya konawa da wuta amma bai yadda kuma mutum ya kona mutum dan uwansa da wuta ba ana fahimta musulunci ya hana da a farko misali idan mutum yayi aikin mutanen annabi Lot daga cikin uquba da ake masa ana iya sa shi a kona a banka masa wuta amma sai musulunci ya hana ba wanda yake da dama ya kona dan adam da wuta ko da ruwan zafi sai shi mahaliccin dan adam din subhanahu wataala kaga kuma abu ya kai girma Allah subhanahu wataala shine ya halicci dan adam bai yadda a kashe shi ba hasali ma hadisi ya tabbata duk mutumin da yazo ya kashe wani mutum ba tare da wani abu ba to ainihin shi wanda aka kashe zai tashi ran alkiyama ya riko da wuyan wanda ya kashe sa yace ya Allah tambayi wannan mutumin don me ya kashe ni mai nai kuma shine farkon abinda za a fara ainihin hisabi akan jinona duk mutumin da bai zubar ba ba zubar da nashi ba wannan ya sha kuma hadisi ya tabbata sahih duk mutumin da la yazalu al'amdu fi sahhatin min dini ma lam yusif daman harama duk mutumin da bai taba zubar da jinin wani ba ta hanyar haram to ba zai kushe ba cikin yalwa da farfajiya a cikin addini amma duk mutumin da ya zubar da jinin wani to shi da ya zauna lafiya sai ran da mutuwa ta sauka a kansa to ka duba duka irin waɗannan hadisai da suka nuna rashin halaccin kisa mutum ya kashe mutum ko ya zalunci mutum ko ya cuce sa amma shi wanda ya mutumin subhanahu wataala ya dauki gabaran in dai baka bi shi ba to in akwai abin da yafi kisa zai maka shi shine azaba ana fahimta shi zai ce wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma lallai azaba ta ita ce azaba mai tsananin radadi ka duba yadda ya kawo shi siqatul mubalagha alim ala wazni fa'il wato dukkanin raɗaɗin yadda kake tunanin sa ya ma wuce tunaninka
wanabbihum an dayb ibrahim
Allah subhanahu wataala yanzu ya dauke mu daga wani babi a cikin alqur'ani zuwa wani babi bayan an riga an mana bayani wato yadda ta kaya da iblis da kuma tsaurin idonsa da rashin kunya da fitsara da tsageranci da wargi duk gaba daya da hasada da kuma girman kai yanzu aka mana bayanin to wanda ya bisa ga makoman sa dama ya sani wanda ya bijire ma shedani ya fantsare masa yace ba zai bisa ba shi ma ga makoman sa yanzu Allah subhanahu wataala sai take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nabihum an dayf ibrahim ka ba su labari game da bakin annabi ibrahim annabi ibrahim ana masa kinaya da abu bayfan wato baban baki saboda karamcin sa da kuma ainihin tarban baki saboda bako yana da matsayi a cikin musulunci shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk mutumin da ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma rana ta karshe to ya girmama bakonsa amma yanzu kaga halin da muke ciki yanzu al'amarin ya sauya gaba daya kai kana tsoro na nima ina tsoron ka kai a burgice nima a dumauce idan bako ya zo baka san shi ba yana kokari ya mannu da kai kokari kake kalabi da shi saboda baka san da bai zo ba amma asali bako yana da haƙƙi akan ka ma har na kwanaki guda uku ana fahimta kuwa idan bako ya soka gidanka yana da haƙƙi akan ka na kwanaka guda uku ka bashi yau gobe jibi ka bashi to gata kana iya ce mishi to yanzu ya on your own abinda musulunci kenan yace maka yanzu ka kama gabanka haƙƙin makautaka ko haƙƙin karamci na bakunta sune kwanuka uku na baka to amma yanzu ba ma za ka yadda ka kai shi ba saboda gudun karye maka shigan sauri dukkan waɗannan abubuwa wato abubuwa ne sakamakon barin addini rashin sanin addinin yasa gashi yadda muka zamo akwai mutumin da yana da haƙƙin ma a taimake shi amma za ka ga saboda yanayi bako misali ɗan tafarki matafi ya zo yana da haƙƙi akan al'umman musulmai su tashi su tara masa abin da yake da bukata in zai wuce ne ya wuce misali in wani yake nema su riskar da shi inda yake to amma yanzu duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya saboda yanayi wani ya maida abin sana'a misali in ya zo nan anguwan Sanusi yayi sai ya tafi ainihin unguwar Rime sai ka tsince shi a Malali sai ya tafi Badarawa sai ka same shi a Kakuri sai gashi nan tsalle-tsalle to in aka dace da ɗan anguwan Sanusi ya je unguwar Rime sai ce kaga mutumin nan haka wuri ya zo ya yi kaza ya ce kaza babu amana babu gaskiya don haka shi sa mutane har mai gaskiyan ma zai zo sai zanto abin da yake na ba zai samu ba akwai matar da aka kama ta sa close up makilin din nan ta sanya shi a mamanta in ka gan shi yadda yayi ba za ka yi sake kallo ba kai ka ce ciwon daji ne ya kama ta idan ka kalli abin ashe makilin ne ta shafa shi da engine oil ya koma ya canza wani irin yanayi kai da in ka gani din ka ce daji ne wani ya zo ya ce a danne ta abin ga aka zo aka abin ga ta salife shi ta kankare ta gogi shi kenan lafiyar talab ana fahimta ko kuma wani kaga ya ɗaura bandeji ya zo ya sai waɗannan abubuwa da sauransu duk ba shi ba ne asali musulunci ya yarda da tsari wanda yake ya ce wa mutane su yi a kansa don haka in bako ya zo ka ai za ka ga misali lokacin da duniya take kwance kai yanzu a gidanku ba za a rasa ba misali sai ka ga wani ba dangin iya ba na baba sai ya zo ya zauni gidanku har ma ya zamana ya zama ɗan gidanku a dinga cewa yayan wane ko ƙanin wane amma an bi salsala babu dangin iya ba na baba duk ba ya faru ba to amma yanzu ana yi saboda yanayi ya canza babu kai kana tsoro na nima ina tsoronka ana fahimta saboda mutanen jiya din ba irin na yau bane zaka iya ɗauko mutumin kai da zuciya ɗaya ka aminta da shi din ka zo ka sauke shi din to kuma sai zama da cewa shi irin abin da zai fito maka da shi daban ana iya hada baki da shi a cuce ka ko a in maka ko a kai kama in za a iya to wannan abu shi sa kaga an bar tafarki irin na annabawan farko wa nabihum an dayf ibrahim ka ba su labari game da bakin annabi ibrahim iz dakalu
alayhi fa qalu salaman qala inna minkum wajilun
a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iz dakalu alayhi lokacin da suka shiga wurin annabi ibrahim fa qalu salama sai suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah qala sai ya ce da su inna minkum wajilun lallai mu a firgice muke da ku, muna tsoron ku. In an ce wajila, ya ji tsoro, yau jalu yana jin tsoro, alwajilu matsoraci, koko alwajal wato tsoro. Ana fahimta, wani mai iya magana yana cewa la'amruka ma adri wa inni lamujilu ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu mahallu istidlal wa inni lamujilu, ni ma ina tsoro ina firgice. Idan ka koma wata sura can, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin dalilin da ya sanya annabi Ibrahim ainihin ya tsorata da waɗannan baki nasa. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أبن دي باشي طوروف يا تاشي يا مسل أوينيا أنت يا كافة أمر إنسا أن ببكي أن يفر بيسو أن قسى وان دزاء قسى أن سويا وان دزاء سويا a matsayinsa na wanda ya baki, sai ya gabatar masu, sai ya ga kowannensu yadda yake bai canza ba, don haka sai tsoro ya kama shi. Domin a nashi tunanin, a nashi fahimta, baƙo wanda ya zo da alkhairi a nashi tunani wanda ba wani abu ya kawo shi ba, ya kamata in ka martaba shi ko ya marabtu, in ka girmama shi ya anshi wannan girma, kai ko da ruwa ne ka bashi ya kamata ya sha. Ana fahimta, in ka koma can ƙasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dada mana bayanin irin wannan tsoro. Ana fahimta, wa hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi fa jaa bi 'ajlin samin fa qarrabahu ilayhim qalat ala ta'kulun fa awjasa minhum khifa. Sai tsoro ya kama shi, dan ko ba ko ne ka zo yanzu ya zo gidanka ka gabatar masa da irin abin da kake ci, a'a ni ai ko ruwa ba zan sha ba, za ka ji ƙaiƙayi a cikinka, sannan kuma tsoro zai kama ka. Don haka dalilin tsoron, ya gabatar musu da abinci ba su ci ba, amma bai san cewa tabi'arsu su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su a kai, ba su ci, ba su sha, ba su sha'awa. Ana fahimta? To gashi nan ga abin da suka gaya masa.
Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim.
Qalu wadannan baki sai suka ce da shi la tawjal, karka firgita, karka razana, karka tsorata. Inna nubashshiruka bi ghulamin alim, lalle mu muna maka bishara ne da wani yaro masani. Ana fahimta? Wato ghulam yana daukan ma'anona da dama a cikin larabci. Babban mutum ma ana iya cewa da shi ghulam. Ana fahimta? Kamar yadda Aliyu lokacin da yake ba ta kashi da shi da Khawarijawa yake cewa ana al-ghulamul Qurashiyyu la kadib, wato ni ne matashin Qurayshawan nan ba ƙarya bane. Ana al-ghulamul Qurashiyyu abul Hasan, wato ni ne baban abin nan Hasan dan saurayin nan ba Qurayshan nan, wannan magana ba ƙarya take ba. Don haka babban mutum ma ana iya cewa da shi ghulam. Ana fahimta? Bawa ana iya cewa da shi ghulam, sannan ƙaramin yaro wanda bai kai munzili na mafarki ba, shi ma ana iya cewa da shi ghulam a cikin larabci. Sai kuma mace ma ana iya ƙara sauna ce ghulama, haza ghulamun wa hadhihi ghulama, wannan duka ana faɗa a cikin larabci. Don haka sai suka ce inna nubashshiruka bi ghulamin alim, lallai mu muna maka bishara da yaro masani makaranci, kamar yadda suratul Zariyat ta kawo. In ka koma cikin Saffat can, sai aka ce ghulamin halim, yaro mai haƙuri. Wancan a can ya sha bamban da wannan, kamar yadda malamai suka yi bayani. Ana fahimta? Shi wancan mai haƙurin annabi Isma'il ne alaihi salatu wassalam. Saboda ai kaga a lokacin nan an zo an yi magana cewa falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najil muhsinin inna hadha la huwa al bala'u al mubin wa fadainahu bi dhibhin adhim. Annabi Isma'il ne shi ake magana a can, amma anan ghulamin alim, wato ana maka bishara da ainihin yaro masani shine Ishaq a kaunin wasu malamai alaihi salatu wassalam. To gashi nan,
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون.
دون كذلك سوى وند أكي بشارة شيء أنا شيني النبي الله إسحاق عليه الصلاة والسلام كقومة تنسكين سورة هود. الله سبحانه وتعالى سوى وامرأته قائمة فضحكت
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب كمكما قابلنا فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فإذا يعقوش فسكتا كما عدت فسكتا فإذا أشيكروناني إن أنتي النبي إبراهيم أروق سنن عليه الصلاة والسلام ينا لشيكرا قسن تريد أشيرين ما تفتكم سنة قسن شيكرا تريد ana fahimta akwai akwal da yana malamai amma shi kanshi abin da ya bashi mamaki kawala sai yace abashartumuni shin yanzu zai za ku yi mani bishara koko kuna yi mani bishara ala ammasani alkibar akan girma ya riga ya in mani ya riske ni ni dattijo ne ba saurayi ba to fa bima tubashirun da me kuke mani bishara ana fahimta kwatan kwaciyar wannan magana annabi zakariya yayi ta وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا شيما ما كان ديك ناري كان يجرم كان كما أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء يد ديك روكا دنيا تروكا يا تروكا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا تروكا يا تروكا أباش عينهم دا أوان تلوكا تنشكلوا ديوا الله سبحانه وتعالى بيباش بسيدي جرما don haka sai yake mamaki a yanzu a shekaru irin nawa ni dinnan ana fahimta zan iya haihuwa a shekaru na irin waɗannan aka cikarka damu zaka haihu da ikon Allah don Allah subhanahu wataala shine yake bada ana fahimta to shine kan aka yi mana bayanin shi ma yadda aka bashi ainihin bayan ya shiga qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء كذا الدعاء يي اما با ان سامي شي كاي تايه با سي daga bisani fanadatu almalaikatu wa huwa qa'im yusalli fi almihrab ان الله يبشرك بيحيى har zuwa karshen ayoyi don haka shi ma sai mamakin ya za a yi a ce bayan na girma za a yi mani bishara to irin abinda annabin Allah Ibrahim yake nan anan alaihi salatu wassalam qala yati abashartumuni shin za ku yi mani bishara ala ammasani alkibar bayan alhali girma ya riga ya in mani to fa bima tubashirun da me kuke mani bishara
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
idan ka koma cikin qira'at ayat da ta gabata jin kadan fa bima tubashirun kaga bi fathin nun nunun abu da take wadanda suka karanta da wannan riwaya akwai abu amr akwai asim akwai ibnu amir akwai hamza rahmatullahi alayhi so suna karanta fa bima tubashiruna da me kuke bushara sannan kuma akan karanta ainihin bi kasrin nun nafi' da ibnu kathir sune suke karantawa fa bima tubashiruni wato bi kasrin nun da me kuke mani bishara ana fahimta qalu suka ce basharnaka bil haqq mun maka bishara ne da gaskiya fala takun min al qanitin kar ka kasance daga cikin masu fidda tsammani daga samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ana hakaitowa daga wani yahya ibn wasaq rahimahullah yana karantawa bi hasil alif wato shi sai yace qalu basharnaka bil haqq fala takun min al qanitin karka kasance daga cikin masu fidda tsammani da samun rahama shi sa duk yadda ka roki Allah subhanahu wa ta'ala karka taba fidda tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi addu'arka annabi Musa alaihi salatu wassalam shekaru 40 kamar yadda malamin su wannan bayani yake roƙon Allah shekara 40 Allah subhanahu wa ta'ala bai biya buƙatar ba kuma shi bai daina addu'ar ba ana fahimta wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mar'ahu zinata wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana atmis ala wujuhi ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al-alim addu'an nan yana ta zuwa fir'auna aga ga fir'auna babu wanda ya kai shi girman kafirci a sauran duniya dan shine mutum na farko da ya fara ikrari فقال انا ربكم الاعلى yace nine imma akwai Allah to nine madaukaki ana fahimta amma kaga kafircin sa iya tsawon shekaru 40 din nan bai sanya Allah subhanahu wataala ya hana masa lafiya ko kuma ya hana masa arzikin da yake bashi ba wannan kuma annabin sa ne da shi ya yadda yaje ya kira wancan kafiri amma kuma bai sanya anshi addu'ar sa kai tsaye ba saboda wata hikima da shi ya santa ana fahimta amma a lokacin da lokacin amsuwar addu'a ta yi qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun a lokacin da amsuwar addu'a ta yi bayan shekara 40 to yanzu kan an riga an shi abinda kuke ta addu'an nan tsawon shekara 40 amma ku daidaita ku tsayu kar ku kasance masu bin hanyar mabannata annabi yaqub shi ma haka shekara 80 ya rabi da ɗansa annabi yusuf alaihi wassalatu wassalam tunda suka rabu tsawon shekara 80 bai gansa ba bai ji ƙuriyarsa ba bai da labarinsa amma bai daina roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo masa da ɗansa ba bai kuma fidda tsammanin zai samu ganin ɗansa ba shi yasa yaran su ce tallahi tabta'u tadhkuru yusuf hatta takuna harada aw takuna min alhalikin ba za ka gushe ba wallahi kana ambatan yusuf yusuf din da yake ya riga ya kare amma ba mu ma da muka kai shi muka sarwantar ba ma san rayuwar da yake ciki ba kana nan sai dai ko ka makance ko ka rasa rayuwarka kullun kana cewa yusuf amma ka duba confidently saboda yana da yaqini siqa yadda da cewa tunda yana roƙon Allah zai ansa subhanahu ta'ala sai ce innama ashku bathi wa uzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamun bakin ciki na ainihin takaici na damuwa ta duka na dauke su gaba daya na mika ma Allah subhanahu wataala ni ya ku ƴaƴana na san abin da ku ba ku sani ba game da Allah subhanahu wataala a lokacin da lokacin yayi bam yadda ku shekaru 80 sai yake gashi nan qala ya bani yazhabu fatahassasu min yusuf wa aqi wa la ta'asu min rahmatillah kar ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah da dacewa innahu la ya'asu min rahmatillah illa alqaumul kafirun ba mai fidda tsammani da samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala sai mutanen da yake kafirai ne kaga irin wannan magana ita ce annabi ibrahim yayi ana fahimta qalu basharnaka bil haqq mun maka bishara da gaskiya fala takun min alqanitin karka kasance daga cikin masu fidda tsammani daga samun rahmar Allah qala
qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun
annabi ibrahim sai ce alaihi salatu wassalam wa man yaqnatu min rahmati rabbihi shin wane ne zai fidda tsammanin samun rahmar Allah subhanahu wataala illa ad-dallun in ba mutane batattu ba ana cewa qanata sai a mudari a ce yaqnatu ana cewa kuma qanita a madi a ce yaqnatu amma al-qunutu bi ta ma'anar shi fidda tsammani shine al-ya'su fidda tsammani ko kuma samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala sai ce a'a ai ba wanda zai fidda tsammani da samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala idan ba mutane batattu ba idan ka koma bangaren qira'at akan karanta bi kasrin nun kisa'i da abu amr su ne suke karantawa qala wa man yaqnitu bi kasrin nun wane ne zai fidda tsammani ana fahimta da samun rahma da dacewa amma kamar yadda kake ganin shi anan bil fathi ainihin da imam nafi da ibnu kathir da asim da ibnu amir da hamza a duk cikin qur'ani gaba daya duk inda kanata yazo sukan karanta ne bi fathin nun ana fahimta amma su kuma waɗancan duk inda kanatan yazo sukan karanta ne bi kasrin nun don haka ba wanda zai fidda tsammani da samun rahmar Allah subhanahu wataala sai mutanen da suka bata don haka dan ka roƙi Allah dan uwa ka zuwa addu'a kana ta yi karka fidda tsammani kuma karka kasa karka gajiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ana amsa wa ɗayar ku addu'a matukar bai yi gaugawa ba aka ce menene gaugawa ya kulu zai ce da autu fa lam yustajab li kai ni na yi addu'an nake amma yanzu ba ansa ba to ai ka fidda tsammani ya kamata ka gane addu'an tana da matsayi guda uku akwai wacce zaka yi yanzu nan yanzu a biya maka akwai wacce kuma za ka yi amma ba za a baka ba saboda abin da ka nema ba shi ne ya dace da kai ba a lokacin. Don haka sai aje maka. Sai ka zo cikin alkiyama cikin tashin hankali da imuwa kana nan kana ga ba za ka iya tsallakawa ba. Sai a ce da kai ka ga tarin ayyukan can na lada ka ce ka je ka ɗauke su naka ne an ba ka fashe da kuka ka ce Allah kar ka tozarta ni. Allah kar ka wulakanta ni menene na cancancewa da kai ai lokaci kaza ka dinga zuba addu'a ka dinga yi saboda mun san a sanin mu za ka zo da karamin aiki wanda inda an baka abin da ka roƙa ba za ka samu ka ƙetare ba. Shi yasa aka hana ka a duniya don ka samu ka ƙetare na ka je ka ɗauka ka ƙetare ka shiga cikin aljanna. Sannan akwai addu'a da za ka dinga zubawa in ana ka tunanin ba an sa ba amma an tanadan maka ce ta kasance kan dagarki idan musiba za ta taso. Wannan addu'a ita za ta fuskanci wannan musiba su yi sama a ra'ar kiyama. Sai ka ga abin ko dai ba zai same ka ba ko kuma abin ya zo da sauki. Domin yadda abin za ka ga ya zo kamata ya ce wani bayanin ake ba wanda ake ba a lokacin. Amma saboda ƙarfin addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo maka abin da sauki ko kuma ma ya kai shi wani tsallake can. Sai ka waye gari ah dama ni aka hara da wannan aka aka hara. Kaza da kaza da kaza ko kuma a shiryo shiryayya shi wanda aka bai wa contract to kaga wani wani da wani suka ce in yi kaza amma saboda babu amana naga baka cancanci maka haka ba dan haka ka daina duka waɗannan abubuwa taimako ne da Allah subhanahu wataala ke bayin sa. Ana fahimta qala wa may yaqnatu min rahmatir rabbihi illa dhallun yace wane ne zai fidda tsammani daga rahmar Allah mahalicci subhanahu wataala idan ba fatattu ba qala fama kadbuku
قال فما خطبكم أيها المرسلون
نعم
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينزيها فيمسلي باك إنم باك إنم باك إباني نمتاني جدد دي سنزو أتكين سورة تمتاني قال سيتي دسو فما خطبكم تومينين لباركم ميكي تفدكو ayyuhal mursalun ya ku manzanni waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko idan ka koma can qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin lalle mu an aike mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai mabannata a shararai domin mu jefa musu ainihin yumbun wuta na ƙasa. Ka duba girman luwatsi Allah subhanahu wata'ala ya kira su da sunaye mabambanta. Ana fahimta in ka koma surori daban-daban-daban misali hau arat kaza Allah subhanahu wata'ala yana cewa walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun ko wasu mutane ne mabannata. Ana fahimta haka kuma idan ka koma can cikin nan walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata wa antum tusirun a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun ko wasu mutane ne jahilai. Ana fahimta malamai in ka koma kuma can cikin ainihin suratul ankabut Allah subhanahu wata'ala kamar da ya kira su ainihin mabannata nan ya kira su ainihin masu tsananin ta'adi kuma a can qala rabbi ansurni 'ala al-qawmi al-mufsidin Allah ka taimake ni akan mutane wanda yake mabannata ne masu tsananin ƙetare iyaka. Sannan ya kira su azzalimai walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahliha kanu zalimin lallai ma abuta wannan al qarya sun kasance ainihin azzalimai. In ka koma kuma can cikin shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin su mutane ne wanda ke ba taba tsayawa inda aka aje su ba kullun suna ƙetare haddin Allah suna ƙetare iyaka suna fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabat qaumul lutin al mursalin إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قوة متعنيني ما سكيت رئيك أبند الله سبحانه وتعالى يأم الشيخ ويشيب الشيخ كيبا فينزك دوبك ذات كنها الأمة ويأبند يزم أبن أدوكينا. Ana fahimta ba matasa ba su matasa sun samu nasu sannan sai ga ƴan mata madugo sihaq wai shine abin sha'awa abin burgewa abin ci gaba abin wayewa har ma muna samun labari a cikin al'umman nan akan zo a daura aure amma sai shi miji yayi sharadi da matansa akan cewa ba zai dinga zuwa mata ta kofa ba sai ta taga amma kuma duk ana kallon al-qibla yana da wani aboki da yake ban labari yana cewa wata mata ta zo yana harkokin motoci ta zo za ta siya sai yake cewa da ita kai haji yake ai in kika sai wannan mota ai kai da alhaji sai ku dinga abun ta ce kai da bani da wannan ina alhaji ina alhaji idan ke rade yanzu mun tace ai ai da wannan auren da wannan auren gara zamana da nake yanzu haka sai yana dan zungurin ta ji labari to me yasa hajiya me ya faru tace ai abin da ya faru shi mijin naka wato kunzugu ake masa kun san akwai pompas na manya irin wanda yake sawa kenan shi yana da iyayen giji da suke masa wannan aiki shi kuma yanzu abin da yazo zai mata kenan amma idan tana so a dinga ke zuwa mata ta koba kamar yadda ake shiga gida to yanzu zai iya kawo wani daga cikin kokannansa ko abokanai shi sai ya jibinci wancan aiki shi kuma ya jibinci wannan aiki tace to in dai arziki nake ma in dai arziki nake ma Allah ya kashe ni da fiya da talauci gara rabu da kai halin da al'umma kenan suka tsinci kansu da muna jin irin waɗannan abubuwa a wasu wurare daban-daban abu ya zo cikin gida sai ka samu gaza kamari ba abin da suke a unguwa sannan kuma idan an samu wannan sai ka ga iyaye sun taso a ce a duba zumunci a duba kusanci a duba kaza da sauransu yaro ya zama sannan abu mafi sharri da munin wannan aiki ba kowa ake ma ba ka ga shi ma bai zama malami a fagen ba ana fahimta duk wanda aka ma sai ka ga in ba taimakon Allah ya samu ba shi ma kokari yake ta sama wasu da yawa yara za ga an kama yake ba wani yake maka aishi a makaranta a karantar da shi wannan yana yi lokaci kaza bai gidan shi ko ya rasu amma ya gadan masa shi ma yanzu yana da yara abin haka za ka ga yana tafiya wato click by click waɗannan waɗancan to amma ka duba girman ukubar luwafi ya fi na zina ba mutumin da aka kama yana zina an ce a samu kamar 10 story ana fahimta gini mai hawa goma abin nan luwafi wanda aka samu na luwafi a hau gini mai abin nan goma a sako shi kawai saboda a huta da shi shi ma ya huta da mutane wani kaulin da hukuncin farko kona shi aka ce ai to daga baya ne aka zo aka ce a ya abin da za a yi mishi kawai to kaga ko ukubar zina ai ta san fi mutunci din da jefe ka za a yi kana kallon mai jifin kamar abin nan yana kallon ka wannan za a hau da kai ne kawai in ma akwai hawa ɗari a hau da kai a murgino shikenan tun daga sama iska ta makale ka ka mutu shikenan an huta da mugoye dan haka da wannan nake amfani da wannan mu sanya idanu sosai duk matashin da kaga yana yawan tara yara a sa masa idanu kaga matashi shi ya shekara kusan 25 amma ba shi da abokanai sai yan shekara 6-7 ya kamata samarin anguwa su questioning su sa ido sosai su ga me ke faruwa sannan duk mutumin da kuka kama yayi raping din diyarku ko yayi luwadi da danku to kar ku yadda duk inda case din zai kai ku bi a bi shi kuma duk wanda ya kokarin ya shiga wurin a kashe magana to ku kira press conference injury do a ce wane da wane yana da hannu a ambace shi ai case din ai sannan kuma idan aka tafi ya zanto za a yi rufa-rufa da case din har waye ku ga ya ce yan jarida ku ambaci sunan alkalin da kotun a ce alkali wane ko alkaliya wacce ta yi kaza tana kaza tana kaza babu bane da za a yi shiru saboda shirin da kau da kai wai mutum ya ce wai shi ai kada a ce an lalata ɗiyar shi ko yana jin kunya an lalata ɗan shi a to in dai kato ko dattijo bai ji kunyan hawa jaki ba ya za ka zaki-zaki don ya tuntsar da shi da haka ba compromise kar ku ta yadda duk mutumin da ya rafi tsiyarka ko yayi wa danka luwafi to karka yadda ka bar wannan abun bakin rai bakin fama a buda duk wani babba wanda ya intervene kula Allah ta reputation na shi a umma a gaya wa yan jarida kuma a ta binke din a ta dauka duk mutumin da ya nuna interest kada a bar shi al'umma ta kama hanya halin da ake ciki yaushe kasa za ta zauna lafiya yaushe za a zauna lafiya ana da irin waɗannan ayyuka matan aure su yi matasa su yi ƴan mata su yi sannan ka duba kowace akwai ƙungiya ƙungiya akwai yanayin da take ban labari wata mata za ta shekara 50 ita ce ainihin abin nan women leader na wannan wai ƴaƴaye take recruiting kamar kai ka ce wani aikin a kai akwai tana narrating wasu abubuwa in ka gama ce da dan kunni haka a hujin saman kunni ana fahimta ba kasafai ta kan zama ta kirki ba in ka ganta da hujin hanci in ji ta ba kasafai ta kan kubuta ba in ka ganta da munduwa ba kasafai ta kan kubuta ba amma kuma wannan ba zai hana ta sa munduwanta bai zanto ita ba ta wannan aiki ba amma da yawa ita abin da suke bayani kenan daga cikin sifofin da ake gane su dan haka sai mu hattara mu kula mu lura Allah muke roƙo su Allah ta'ala kare mu daga irin wannan muguwar abin nan ta'ala na'am mal
assalamu alaikum Allah ya fara mana imani tambaya ta shine idan mutum ya yi sallan tarawihi to amma yana so ya shafa'i da witri sai ana gama tarawihi ya tashi ya fita idan ya je gida ya shafa'i da witri yayi saboda ya ji wasu sai kamar
So, wannan akwai fatawoyi na malamai daban-daban kamar su Sheikh Abinan Usaimin rahmatullahi alai shi yana ganin cewa dole in an fara da kai ka tsaya a gama da kai amma akwai fatawoyi kuma na malamai magabata wanda ba haka din ba suna ganin babu laifi saboda salloli ne mabambanta ana fahimta idan kai ma abocin nafilfili ne misali a cikin dare za ka iya nafilan ka koma ka daura sannan ka yi shafa'inka da wutai wannan babu laifi a cikin wannan wallahu a'lam
assalamu alaikum malam zai ga kuncin wanda mahaifin shi ya rasu lokacin da mahaifiyarsa ta gama ta kaba sai ya yi wani abu ya ba da sadaka mai rukuncin wannan
ya kai ga ladan mahaifinsa ko
eh ranar nake jin ranar da mahaifiyarsa ta fita daga ta kaba sai ya dan shirya wani abu kamar fanki ko gosai ko wani abu a
ciki to wannan bai da asali ba a ce in mace ta fita ta kaba wato a yi wani abu na kama da walima ko wani abu ba wannan ɗaura ma kai ɗawainiya ne abinda dai ake so kawai shi mahaifin nan naka za ka iya masa addu'a za ka iya ba da sadaka kana iya gina masallaci kana iya haƙa rijiya ta burtsatse kana iya gina makaranta kai duk wani aiki na alkhairi wanda ka san musulunci ya yarda a yi za ka iya yi da nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mahaifinka wannan lada da da wannan kuɗi ma da kai din da marayu ka je ka ba ya fi amma ba a walima dan an fita ta kaba bai da asali ba wani abu bane da ya tabbata to Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada Allah muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu buƙatunsa na alkhairi Allah ka biya masa na nesan mu da na kusa Allah ka maida kowa gidansa lafiya waɗanda suke cikin tsanani da kunci na rayuwa a cikin mu da ma waɗanda ba mu wato waɗanda ba su nan Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su ƴaƴa na gari waɗanda suke da ƴaƴayen kuma Allah ka taimake su akan shiryar da ƴaƴayen waɗanda suke da fandararrun ƴaƴa Allah ka shirye su shirin addini matasan mu da ƴan mata da suka fandare suka shiga wani irin yanayi na shaye-shaye da matsugo da luwaɗi Allah ka shirye su ya Allah wannan tsada da wahala da fitina da muke ciki na rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sassauci Allah ka kawo mana sassauci waɗanda ba shi yawa-yawa Allah ka ba su abin biya sojojinmu da suke fagen fama Allah ka taimake su matukar suna yi ne don ƙasa amma idan ba don ƙasa suke ba Allah ka shirye su in ma shiriwa ne in ba ma shiriwa ba ne Allah ka sauya su ka kawo waɗanda za su yi aiki don ƙasa ƴan siyasa da shugabanni da ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa tausayi a cikin zukatansu Allah ka jefa tausayi da son ƙasa da son talakawan ƙasa a cikin zukatansu duk waɗanda suke wa gwamnati zagon ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka raba nagari da mugu kowa abinda ya dame shi a cikin mu Allah ka yaye masa ara su lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ba mu aminci a cikin gidajen mu ka ba mu aminci a cikin kasuwannin mu ka ba mu aminci a cikin hanyoyin mu ka ba mu aminci a duk inda muka tsinci kanmu ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah kar ka ban mu da dabarun mu wadanda suke hana mutane zama lafiya a wannan kasa Allah ka shirye su in ma shiriwa ne in ma masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na Adawa da Samudawa duk mutumin da Allah cikin ilminka ka san ba mai shiriwa bane Allah kai mana maganin sa Allah kai mana maganin sa wanda ya hura wuta a wato wanda aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutar sa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ke neman mulada shi Allah ka lalata al'amarin sa idan karfi yake takama da shi Allah ka rauna nasa idan kudi yake takama da shi Allah ka talauta sa don mutumin da ba alkhairi a rayuwarsa ga musulunci da musulmai Allah ka raba mu da shi Allah ka samu yake ciyawan karshe Allah ka raya mu da imani ka tashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka shiri matasan musulmai da ƴan mata ka ba mu yara shiryayyu masu albarka masu amfani wadanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura wadanda za su taimake mu lokacin da muka yi rauni اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك